A sanarwar ta fitar a watan Yuni, Majalisar Zauren Gwamnonin Najeriya ta bayyana matsayar ta na biyan naira 60,000 a matsayin mafi karancin albashi akan abu ne ba mai dorewa ba. Mukaddashiyar daraktan yada labaran zauren majalisar gwamnonin Halima Ahmad ta bayyana cewa biyan mafi karancin albashin naira 60,000 ga gwamnonin jihohi abu ne mai wuya saboda ba su da isasshen kudin da biyan hakan zai dore. Halima ta ce sai dai gwamnoni su yi amfani da duk kudaden da ke shigo musu daga gwamnatin tarayya wajen biyan albashin, wanda kuma hakan ba zai ba su damar yin sauran ayyuka ba. Zauren majalisar gwamnonin ta yi kira da kungiyar kwadago da takwarorinsu da su yi la'akari da kudin shigar da ke shigowa jihohinsu, kuma su duba adadin mafi karancin albashi da su gwamnonin za su iya biya, wanda kuma zai dore, domin idan ba haka ba wasu jihohi za su kasance wajen rancen kudi domin biyan albashin. Sai dai an jiyo wasu gwamnonin na ikirarin cewa za su iya biyan mafi karancin albashi na naira 60,000. Daga cikinsu shine Charles Solodo na jihar Anambra, wanda ya ce idan gwamnoni za su tattala kudaden da ke shigo musu kuma za su rage wadaka, to za su iya biyan mafi karancin albashin. Sai kuma takwararsa na jihar Edo, Godwin Obaseki, inda shi ma ya bayyana cewa jiharsa a shirye take ta fara biyan naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi. Gwamnan jihar Nasara Abdullahi Sule ya bayyana wa muryar Amurka cewa yanzu su gwamnoni sun kafa kwamitin da zai duba yadda biyan mafi karancin albashi da jihohi za su iya biya, kuma ya ce a shirye yake da ya na'am da rahoton kwamitin.
Yana ne wanda aka zauna aka nada wani kwamiti na musamman. Wannan kwamiti da aka nada akwai gwamnoni guda 6 a ciki daga kowane ɗaya daga cikin geographical zone ɗin nan guda 6. Bayan haka akwai su kansu 'yan kodago ma'aikata suna cikin wa'annan. Wannan kwamiti ɗin su ne suka zauna suna yarjejeniya nawa ya kamata a biya, nawa za a biya da sauransu. Ba magana ne ma na yadda ba za ka iya biya ko ba za ka iya biya ba. Mun sa kwamiti sun zauna sun yi aiki, sun ɗauko wannan aiki sun kawo wa gwamnoni a jiha, suka ce to ga abin da muka yi. To ba wani gona ma da zai ce ba zan iya yi ba. Saboda haka mu a jihar Nasarawa mun ba mutane aiki suna yi, dole mu biya su a haƙƙinsu. To ni abinda na ɗauka kenan. Nin haka idan aka yadda 60,000 ne 60,000 za mu biya in Allah ya yarda.
Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce gwamnonin jihohi na da ƙarfi da kuma kuɗin da za su iya biyan naira 60,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi.
Maganar rashin iya biyan minimum wage da wasu gwamnoni suke magana akai rashin kunya ne da rashin da'awa masu gudanar da ayyuka. Duk gwamnan da ya ce ba zai iya biyan sabon tsarin albashi ba, 'yan jihar su je mai yajin aiki na kansu har illa masha Allah. Cost of governance na waɗannan gononin idan ka kalla, some of them convoy na motocinsu nawa yake ci a wata, nawa suke batawa a bukukuwan banza waɗanda ba sa da wani alfanu a rayukanmu.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe, ya ce kudin shigar jihohi ya karu da kaso sama da 40 biyu bayan cire tallafin man fetur, wanda kuma hakan ya alamta cewa gwamnonin jihohi za su iya biyan adadin mafi karancin albashin. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.